نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. يومنا لتنم حدوق وتر رمضان من شيء كلا تفجرة ilan ba 441 mun zo don ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi mana jagora, ya nuna mana daidai, ya ba mu ikon tabbata a kanta, ya nuna mana akasin haka, ya ba mu ikon guje masa. Allah ka ɗaukake zukatanmu, ya sa mu yi azumin nan don Allah da sauran ibadojin da ke ciki, masu dukiya su ciyar don Allah, masu amsa su amsa domin Allah. Allah ta'ala ya kara mu a cikin lada da alkhairan da ke cikin wannan wata mai albarka. Tattaunawa ba ta gushe ba game da Fatihatul Kitab, sura ta farko a cikin surar Al-Furqan, Al-Qur'ani mai girma, wadda mun karanta ta an fara waɗansu bayanai dangane da matsayin ita wannan sura mai albarka a lokaci ya yi halinta. Yanzu za mu buƙaci mai karatu ya sake karanta mana ita, domin ita dama ayoyi ne abin maimaitawa. Allahumma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتونا الله من رحمة من جنبي. الحمد لله رب العالمين. Dukan yabo da godiya mafiya kyawu da cika sun tabbata ga Allah Ubangijin kowa da komai, Ar-Rahmanir Rahim, wanda rahamarsa a nan duniya ta game kowa da kowa, a kiyama kuma za ta takaita ga masu imani. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Maliki yawmiddin, kuma Allah shi ne mamallakin ranar sakamako, ita ce ranar tashin alkiyama, ranar da mulkinsa zai bayyana ga kowa da kowa, da masu hankali da marasa hankali, da masu imani da marasa imani. Kowa zai gani a ƙasa cewa babu mai ta cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai ya Allah muke bauta, kai kadai muke wa bauta ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kuma gare ka kullum muke neman taimako ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ka shirya da mu tafarki madaidaici, zaɓaɓɓiyar hanyar ka wanda kake azurta wanda ka so cikin bayinka jikinta, wanda wannan hanyar ita ce hanyar dukkanin annabawanka da siddiƙai daga cikin bayinka, da shahidai daga cikin bayinka, da kuma managarkan bayi ya Allah. Ka shirya da mu wannan hanya. Siratal ladina an'amta alaihim, tabarkin wadanda kai ni'ima a gare su ya Allah ghairul maghdubi alaihim ba tabarkin wadanda aka yi fushi akan su ba wallad dalin kuma ba tabarkin wadanda suke batattu ba daga cikin bayinka wadanda aka yi fushi da su kamar da malamai suke bayani sune yahudawa sun tsinci kansu ƙarƙashin fushin Allah a sanadiyar sun sani sun ji aiki da sanin su ko a cikin wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin masu kiran kansu musulmi idan suka yi sani suka take sani to su ma za su tsinci fushin Allah domin hukuncin Allah bai da alaƙa da wata ƙabila ko wani gado ko wani abu makamancin haka aiki ne idan an umarce ka ka yi ba ka yi ba to duk tanadin da aka tanada ma wanda bai yi wannan aikin ba zai hau kanka haka nan kuma idan aka ce ka yi kuma ka yi kuma ka yi don Allah don neman yardar Allah to duk tanadin da aka tanada don masu biyayya wannan umarnin za ka samu naka cikakke ba tare da an rage ma komai ba jiya muna sharhin wannan sura mai albarka lokaci ya kure mana bayan mun gama sharhin ayoyi tun daga ta ɗaya har zuwa ƙarshen aya ta shida na sharhin aya ta shida mai cewa ihdinas siratal mustaqim malamai suka gaya mana ma'anarta dullana ila siratal mustaqim wasluk bina fi wasajjibna alayhi ka shirya da mu zuwa ga wannan hanya wadda take miƙaƙƙiya hanyar addininka hanyar annabawanka sannan kuma ka ba mu iko mu bi wannan hanyar ya Allah kuma ka tabbatar da mu akan wannan hanya wa zidna hudan har wa yau ma'anar ayat tana ɗaukar kuma neman ƙarin shiriwa daga Allah domin dama wanda suke karanta wannan su ne musulmi mutum bai zama musulmi sai ya samu shiryarwa Allah a karan farko to kuma aka shar'anta masa ya nemi cewa Allah ya shiryar da shi zuwa ta farki madaidaici kenan ashe akwai ma'anar cewa ka ƙara mani shiriwa a kan shiriwar da dama ka azurta ni da ita karan farko ta farki madaidaici wa tariqul wadihu alladhi la wijada fi ita ce hanya wadda take miƙaƙƙiyar hanya tsotsar kuma bayyananna a fili ƙarara wadda babu wata karkacewa gareta wa huwa al-islam alladhi arsala Allah bihi muhammadan sallallahu alaihi wa sallam inda aka kaita wannan hanyar duka ita ce dai musulunci wannan wanda Allah ta'ala ya turo annabi Muhammad a matsayin manzon karshe kuma dorawa akan tafarkin dukkanin annabawa tun daga na farko manzanni tun daga na farko har na ƙarshe addinin da Allah ya zaɓa ma bayansa su shi ne addinin musulunci shi ne aka shar'anta mana mu roƙi Allah ta'ala ya ƙara mana shiriwa da tabbata akan wannan hanya ta musulunci wato wadda ita ce zaɓaɓɓiyar hanya a wajensa kuma shi ne addini tabbatacce a wajensa a lokacin da muke karanta ihdinas siratal mustaqim kuma cikin bayanan da aka yi na shimfiɗar ita wannan sura mai albarka an nuna a hadisance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah da za ta zan karɓa fiya idan aka yi ta babu fatihatul kitab wanda ɗaya ne daga cikin abin da ke nuna ƙima da daraja da falala da muhimmanci ita wannan sura babu sallah da za a karɓa idan aka yi ta da gangan babu fatihatul kitab aya ta ƙarshe mai cewa siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nan masu sharhi sai suka ce tariqul ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai ni'ima a kansu min ibadika daga cikin bayanka ya Allah bi hidayatihim farko dai ka shiryar da su suka zama shiryayyu cikin su babu ƙatacce sai malamai suka ce kan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ula'ika rafiqa wannan kokarin hango wannan ma'anan ne daga wata aya da ke cikin suratul nisa'i sura ta 4 da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yubi'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa cewa man yubi'i Allah war rasul duk wanda ya ma Allah da'a yau manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'a Allah ya ce to waɗannan masu ma'alla da manzon sada'a ma'al ladina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ta'ala ya musu ne'ima. Wannan zai gaskata magana da ta gabata cewa addinin Allah babu ruwanshi da kallon launin fata ko kallon yare ko kallon wani ɓangare na nahiyar duniyar nan karayu ko a wata gwamnati karayu duk babu ruwan addinin Allah da kallon wannan kana bakinka baki kirin dan Afirka ne kai watakila akila ma har yau mummuna ne kai a sifa ga kanan dai a kalla a kauda kai amma kuma sai Allah ya azurta ka ka bishirar Allah ka bi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dawwama akan haka don Allah Allah ce kai tsaye ba wai kawai kana tare da musulmin farko ba ko kana tare da tabi'ai ko tabi'an tabi'ai ko kana tare da sahabbai saka ce kana tare da waɗanda Allah ya yi mani ima kuma ya ce su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai wani adalci sai addinin Allah hakanan babu ruwan Allah da kallon jinsinka namiji ne kai ko mace matukar dai kin yi wannan da'a da aka ambata to ranar kiyama Allah zai tashe ki tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai daga cikin bayansa kuma waɗannan jinsin kudin annabawa siddiqai shahidai da kuma salihai daga cikin bayan Allah su ne waɗanda Allah ta'ala ya ma ni'ima ashe ni'ima wadda ta ansa sunan ni'ima cikakkiyar ma'anarta ba tare da an rage komai ba ta samu na ƙasa ta ko'ina ba ita ce a ni'imta mutum da addinin musulunci a kan sahihiyar aƙida ta annabawan Allah ba tare da yarin goma bid'a a gefe ta yi mashi takunkumi ko ta yi mashi dabaibayi ba wannan ni'ima ta addini ita ce mafi cikar ni'ima gaba daya idan ka shiga girga ni'imomi waɗanda ka sani ni'imar dukiya ni'imar ƙarfi ni'imar lafiya ni'imar mulki ni'imar farin jini wajen jama'a ni'imar kowace ni'ima za ka faɗa to ƙasa take da ni'imar addini domin ita ce ni'ima tabbatacciya mai ɗorewa ni'imar zaɓaɓɓu daga cikin bayan Allah annabawa in an ce annabawa da wanda ba suke manzanni da wanda ba manzanni ba duka sun shiga in an ce siddiqai su ma duk wanda suka cika wannan sifa har suka samu wannan daraja ta siddiqanci wanda ita ce daraja ta biyu daga cikin darajojin da Allah ta'ala kan mabayinsa daga ka ɗauke daraja ta annabta to daraja lamba ta biyu ita ce darajar siddiqanci ana samun siddiqai maza ana samun siddiqai mata ana samun siddiqai yan afirka baƙaƙen fata ana iya samun fararen fata ana iya samu a zamanin farko ana iya samu a zamanin tsakiya da na ƙarshe gaba ɗaya al'amarin dai shine baiwa ce daga Allah ta'ala haka iyakar gata Allah ya nuna ma bayinsa a wannan sura mai daraja da ya tsara masu irin waɗannan lafuzza masu tsada da daraja wanda suka wato shafi tun daga wato kirari da girmamawa da yabo ga Ubangiji Subhanahu wataala a ayoyi uku farko sannan suka hada da tattara mulki kacokan da tabbatar hisabi da gudanar da raba bayi zuwa masaukan nan nasu guda biyu ran tashin kiyama duka aka tattara wannan aka bashi ga Allah Subhanahu wataala nau'i na girmamawa har wayo sannan kuma aka zo da ikhlasi wanda babu wata ibada da za ta karbu ba tare da ikhlasi ba shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan aka zo kuma da wayannan kalmomi masu tsananin tsada wanda addu'a ce zaɓaɓɓiya daga Allah ta'ala ya azurta bayinsa na ƙwarai da ita cikin gamsasshen alƙawarinsa idan sun roƙa zai amsa musu shi yasa yan wajabta musu maimaita wa'annan lafuzza a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallar su, wanda sallah din aka shar'anta raka'o'i 17 ne koda mutum ba zai nafila ba. Kanin dare da yini bawa zai yi ma Allah wato raka'o'i har guda 17 a wannan yini da wannan dare, a matsayin su ne salloli guda 5 wanda aka wajabta mu kowane bawa. Na'am, lallai wannan ba karamin gata bane. Allah ta'ala ka sa mu ci gajiyar sa mu kuma mu ri wannan irin ni'ima da kai mana. Wa hasuna ulaika rafiqa, kuma waɗannan wato sun yi kyawu ƙwarai su zama abokan zama, su zama abokan mutum a wani matsauki daga cikin matsaukai da Allah ya tanada don girmama bayansa. Ghairi tariqil maqdur alayhim, ya Allah, hanyar da muke roƙon ka shirin da mu zuwa ita ba fa hanyar waɗanda aka yi fushi a kansu ba ne. Alladhina arafu alhaq wa lam yattabi'uhu kallam, waɗanda su wa'annan bayan Allah sun gane mecece gaskiya, mecece menene haƙiƙanin addinin musulunci, sun gane hanyar da za su bi kira, amma wa lam yattabi'uhu, sai ba su bi wannan hanyar ba, su ne yahudawa. Wa ghairi tariqid dallin, ya Allah, ba fa muna roƙonka ne ka shirye da mu tafarkin waɗanda suke ɓatattu ma, a banda tafarkinsu, ya Allah, mu ga waɗanda muke roƙonka shirye da mu tafarkinsu can, alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, ya Allah, amma ba tafarkin waɗanda suke ɓatattu ba sun ɓace barin gaskiya. Alladhina lam yahtadu ilai, wanda su kwata-kwata ma ba su ma gane gaskiyar ba, su kuma wannan wato ana fassara su da su ne kiristoci, nasarake, yaya aka yi ba su gane gaskiya ba? Littafari ɗin ke ɗalibin haƙ, saboda sun yi sakacci, sun yi ƙasa a gwiwa wajen neman gaskiyar ba, kawai sun tsaya kawai abinda zuciyarsu take so, Isa ɗan Allah ne, ɗayan ukun Allah ne, Maryam ma Allah ce, saboda haka ka bautata ma Isa, ka bautata ma Maryam, saboda samu kuma Allah na sama in ji su. Saboda haka masu aƙidar Trinity, wato ukuntakar abin bauta, wannan ita ce aƙidar su. Da su da waɗanda ba su ba, duka an kira su ɓatattu saboda babu kwafin haƙiƙanin littafin da aka turo su da shi a hannun. Wannan yasa gaskiya ta ɓace ne, ba su da hanyar da za su neme ta. Karka damu, ka ga kullum suna dakon littafin su baje, musamman da ranar Lahadi wai za a je sabis, to shi littafin da suke dakon shi a shi ne asalin ba, sun zuciya ya shige shi. Idan ka samu masanin Bible, idan aka zo maka da kofin Bible guda 10 ko sama da haka ko ƙasa da haka, idan da za ka bi daga bango zuwa bango za ka yi ta ganin inda suka yi cin karo da juna, domin babu asalin littafin. Rikita irin ta Yahudawa ta yi sa sun an tsawarwari an halakar da asalin littafin. Kawai Allah labo wa'ansu ne da ake ganin masana, wanda kora rayuwa ma a zamanance a tarihance ba su rayu da Annabi Isa alaihissalam ba cikin mabiyan wannan addinin. Kawai kowane ya zauna ya yi ta rubuta abinda zai iya tunowa gaba ɗaya. Shi sa za ka samu akwai tukka da warwara a ciki. Akwai wani ɗan ƙaramin littafi na Hausa, sunansa A San Gaskiya da Ɓata a San Hujja, na Malam Ɗan Mai Saje. Idan mutum ya bi wannan littafin, lallai zai gaskata cewa mabiya addinin Almasihu, kamar da suke kusanta kansu, to babu shakka ba su riƙi komai na dalili ko na hujja a cikin abin da suke kai ba. Su kuma kiristoci, su kuma Yahudawa, su kuma sun san gaskiyar, domin sun samu biyan Annabi Musa na gaskiya, sun yi aiki da littafin a lokacin su. Amma daga baya su kuma son hujja ya zo musu, suka tsaya washe-washen kawunan su ne na ƙwarai, na hannu abna'ullahi wa ahibba'uhu, suna tsarkake kansu. Wannan ya shagaltar da su kawai ƙarke gaskiyar ta ɓace musu. Kamar a yanzu mabiya aƙidu irin na bid'a da aka ƙirƙiro, wanda musamman ake cin zaliƙun sufa, kanka su ma wannan wato talalaƙo ta ɗaiɗai su, kuma kowane idan ka bi layin za ka ga sun fi nishaɗi a lokacin da
suke wasa musu gwanayen su ko in ce suke wasa ma kansu gwanayen su a ce babu kamar waliyan dariƙa kaza babu kamar waliyan dariƙa kaza babu kamar waliyan kaza kaza haka to wannan duka ba ta lokaci ne idan mutum na ƙware ne a wajen Allah yana nan a nan ƙware din sa ba wanda ya sai mai da shi mumuna a wajen Allah idan ko bai zama na ƙware ba kai ne dan kana san shi ba za ka wanke shi a gaban Allah kace Allah gashi na wanke maka ai mutumin kirki ne ni na ga mutum da kirkin sa dan haka na kawo maka ka yadda da shi da abin ma zai zama kamar wasan yara ce to naka ala ayi halin dai kan wanda ya san gaskiya ya fahimce ta kuma ya aiki da ita to zai wayi gari cikin jumlar allazina wato almaghdubu alaihim wadanda aka yi fushi akan su wadanda kuma suke tafafutukan lalube a duhu su gaskiyar ma ba su ma san ta ba haƙiƙa wanda su aiki da ita su kuma sunan su batattu kai tsaye to aka shirya mana cewa mu roƙi Allah da wannan kalmomin a matsayin marfin ita wannan suwa shi sa idan aka kai ƙarshen surar ko da a sallah ne an shar'anta mana a hadisance da liman da mamu gaba ɗaya har ma da mala'iku duk su haɗu da murya guda su ce amin amin za a ja sauti amin amma ba sai an ɗaga murya an gunje duk an ruɗa mutane ba a'a amin cikin lafazin da ya dace mai taushi amma za a yi majjin wa'annan lafazan a da kuma min malamai suka ce ma'anar wannan shine Allah ka karɓa mana Allahumma stajib Allah ta'ala ka karɓa mana to haka fi talab lil farad li tafridihim fi talab al haqq wa la ittida'i ilayhi anna sara suna da sakaci mai ba su samo mai cin ba wajen neman gaskiya ko kuma kaiwa da gaskiya ɗin su ne kamar surutoci kamar yadda bayani ya gabata to daga cikin ɗabi'ar su wannan malamai da suka wallafa wannan tafsiri shine sukan ƙoƙarin idan sun ɗauki wani yanki na ayoyi sai bayan sun fassara sun yi sharhin da za su yi a iya abinda Allah ya hore musu na ilimi da sani ta su kuma su kalli wannan ayoyin a dunkule su ce ga wasu fa'idoji da aka samu kamar yanzu nan duk an yi ijimai akan cewa wannan sura ayoyin ta bakwai ne gaba daya da wanda suka kira ga bismillahir rahmanir rahim a cikin ayoyin da ma wanda suke ganin bismillahir rahmanir rahim ba ta cikin ayoyin surat ba ta duk an yi ijimai akan cewa ayoyin ta dai bakwai idan baka kirga da bismillah ba to idan ka zo siratal ladina an'amta alaihim za ka kalli wannan a matsayin aya kamar daga ghairul maghdubi alaihim wala dhalin shi ma a matsayin aya bakwai din ta haɗu ke to daga cikin fa'idojin da malamai suka fitar na wa'annan ayoyi guda bakwai da muka karanta suka ce iftataha Allah ta'ala kitabahu bi masmalati li yurshida ibadahu an yabda'u a amalahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa tawfiqihi farko dai Allah ya fara karatun wannan sura mai albarka suratul fatihati da ambatan basmala ita ce bismillahir rahmanir rahim hikimar malamai suka ce domin Allah ya shirye da bayansa idan za su fara ayyukansu ko za su fara zantuttukansu to su fara da bismillah domin neman taimakon Allah da kuma neman katarta sako jajjuwar su daga basmala na daga cikin fa'idarta ko amfaninta ta sama wa mai faɗinta taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan aikin ko wannan magana da zai abu na biyu ta yi masa sanadin samun dacewa da taufiki da katarta daga wajen Allah saboda ya fara aikin da bismillah akwai ruwayoyin hadisai da suka zo da dama kullu amalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar makamantan haka dai inda malamai na tattauna akan isnadojin ruwayoyin ba su inganta ba sai dai ana gaskata ma'anar kuma lafuzzan to haka musamman a guraren da shari'a ta shar'anta ai bismillah to lallai a tabbata an yi bismillah
Allah ta'ala ya tsince mai sama da sama da shi. Fa'ida ta biyu da malamai suka turo suka ce min hadi ibadillahi salihin fi du'a al-bada'u bi tamjidillahi wa sana'i alayhi subhanahu thumma liyashra al-talab. Yana daga cikin shiryarwar bayan Allah na kurai a wajen addu'a. Idan mutum zai yi addu'a, to ya fara da kalmomin girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yabo gare shi. Ka dage sosai, ka yi fadanci, ka yi ladabi, ka yi tawabu, ka yi jinjina da ban girma da lafuzzan da suka dace farkon lokacin za su fara addu'a. Idan an samu lafuzzan da suka zo a rawaice kamar wannan, yanzu addu'a za mu yi can ƙarshe ihdinas siratal mustaqim, amma kafin a zo nan sai da aka yi ma Allah kirari da ban girma da jinjina da yabo. Wa'ina lafuzzan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Sannan aka zo aka kuma faɗo wata kalma ko wata jumla ko wata jumloli guda biyu aƙalla waɗanda ke nuna kuma duk abin da za ka yi zama da kyakkyawar niyya kai don neman yardar Allah, ikhlasi kenan. Ihdinas siratal mustaqim, ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To sannan aka zo da addu'a, da wannan yakan sa addu'a ta yi saurin karɓuwa, ta yi wajila larabcinka bai kai yadda za ka samu a hadisance irin waɗannan kalmomi na kirari ba. To ina ga za ka yi amfani da farkon ayoyi ukun farko na wannan sura a matsayin su ne kirarin da suke ma Ubangiji. Addu'a za ka yi amma ka fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Ka samu girmama Allah da kirari gare shi da yabo gare shi a matsayin tsanin shigar da addu'arka, sai ka shigar da bukatunka, ka faɗa da yaran da kake da shi wanda ka san kalmomin girmamawa a cikin wannan yaran naka, kai ma Allah kirari ka yabe shi, sannan sai ka gabatar da bukatunka. Allah ba ni kaza, ba ni kaza, ba ni kaza, sharadi dai ya zama duk abin da zaka ce a baka nan ya zama na halal. Yawwa, ya zama kuma abu ne wanda a hankalce kana iya samu, a hankalce kana iya samu, a shar'ance kana iya samu. Kamar ka roƙi Allah ta'ala ya baka mulki da kake nema, layi karatun ka kila ka gama secondary school kana neman kansula, kuma kana da wato jam'iyya, na'am babu laifi, kana nema Allah ta'ala ya baka wannan kansula ko wata kujerar sama da haka, ai yana yiwuwa ka samu kansula. Tunda a halabi na yiwuwa ka samu, a shar'ance a halatta ka nema, misali a irin yanayin ƙasar da muke raye, to sai ka yi ma wato Allah kirari, ka yi mai jinjina, ka yabo gare shi, sannan ka ce ya Allah ka ga abin da na fito ina nema, Allah ta'ala idan alheri ne gare ni duniya ta da lahira ta, Allah ka bani kuma ka bani ikon tafiyar da shi yanda zan yi adalci. Idan kuma sharri ne gare ni da rayuwata da addini na, Allah ka tsira zuciyata daga wannan mukami ko neman wannan mukami, ka canza min da abin da yafi zama alheri gare ni, kuma ka sa zuciyata ta gamsu da haka. Shikenan, ya halatta. Sannan kar ka rufe addu'ar taka don ta samu karbuwa cikin sauri ba tare da ka shigar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin talibai a ciki ba, wannan duka yana sa addu'a ta saurin karbuwa. Na'am, muna karanta fa'ida ta biyu cikin fa'idoji da aka samu a wannan sura mai albarka kamar da bayani gaba. Fa'ida ta uku, tahrirul muslimina min at-taqfir fi talabi al-haqq kan-nasar ad-dallin وعدم العمل بالحق الذين عرفوه كاليهود المغضوب عليهم. انا جم كنا مسلمين انا يم غرغدي غ مسلمين كد في سكتي كو قسا ابي وجن نيمان غسيا كمر يند كيرسوتي سكا ايرن wannan sakatin kuma suka sance batat ko kuma ana tsoratar da musulmi ana gargadin su
kuma kuma fi sakaci wajen ne wajen yin aiki da gaskiyar da sun riga sun santa duk wanda ya san gaskiya to wajibi ya aiki da ita shi sa a shimfidan mu taje nake cewa za mu kuma yi da hankali wajen kokarin fahimtar ayoyin da muka karanta ta sigacin yadda za mu samu ikon yin aiki da su kamar yadda bayani ya gabata a yau ba ilimin ba ne muke da kishirorka alhamdulillah Allah ya azurta mu da malamai a ƙasar nan akwai waɗanda a nan ƙasar suka yi karatunsu tun daga alifin ɗin zuwa ya'un ɗinsu gaba ɗaya a nan ƙasar suka yi amma malamai ne waɗanda duniya ta yarda sun san abin da suke yi ta ɓangaren fannoni daban-daban a cikin wannan addinin namu akwai kuma wanda Allah ma azurta su da fita ƙasashen waje waɗanda sun tafi ƙasashen larabawan nan kamar Saudi Arabia kamar Misra kamar Sudan da sauran wasu ƙasashen sun je sun yi karatun kuma ba ɗuma mu kujera kawai suka yi ba ne sun yi karatun sosai sun san fannin da suke wato suka shahara a kai muna da su suna nan jibge waɗansu suna jami'oi waɗansu suna zauruka waɗansu suna majalis nasu a matakai daban-daban don haka ba ilimin ba ne ba babu abinda muke da ƙarancinsa shine aikatawa a aikace kafin nan yana yiwuwa a samu kuma ƙarancin ma ikhlasi wajen koyon ilimin da kuma da shi kaiwa mutum ya tara ilimin zunzuru amma watakila tun farkon niyyar sama ta koyon ilimin kawai yana so ne ilimin nan domin ya masa maganin talauci yana so ya ilimin nan sai ya samu aikin yi yana so ya ilimin nan don aji sunansa yana so ya ilimin nan don ya jayayya da masu ilimin din ya ga an yi nan wajen shi ko ya fito da yin nan wajen aiki da dama da hagu duk wanda kake so ka bi to ayoyin alkur'ani za su iya mara maka baya ka bi wannan layin da kai ka zaɓar maka ta samu yan nuwallihi ma ta walla Allah ya kiyaye mu to wannan kenan saboda karku bi ana jan kunne da gargaɗin musulmi kada su yi sakaci wajen aiki da gaskiyar da suka santa tamkar yadda yahudawa suka yi suka samu hushin ubangiji subhanahu wa ta'ala dalili na hudu ko fa'ida ta hudu jallatis suratu ala anna kamalal iman yakunu bi ikhlasi li ibadati Allah ta'ala wa talabi al-auni minhu wahdahu duna siwa gaba daya suran nan ta yi mana nuni a dunkule cewa cikar imani yakan tabbata ne ta hanyar idan an tsarkake ibada don Allah kullum idan an ce ibada wasu kan kaddara sai an zo masallaci an yi walwala an yi ruku'u an yi sujuda an yi qiyamul duka sannan aka yi ibada wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in ibada tsoro wannan da kan shiga zuciyar mutum malamai musamman ɓangaren malaman tauhidi sun kirga wannan a matsayin ibada yanka na dabbar da za ka yanka ibada ce nusuk ibada ce nazaru wani alwashi da ka yi tsakaninka da ubangiji ka ce idan Allah ta'ala ya nufe mu da cewa rana kaza mai zuwa na yi matsayina alkawari domin ubangijina zan yi kaza na wani aiki na ibada ko wata sadaka ko wata wato haddar waɗansu ayoyi na alkur'ani ko wata suna cikin surorin alkur'ani ko wata qiyamul layli ko wani abu makamancin haka dai to cika wannan shi kanshi ibada ne ibada tana da faɗi gaba ɗaya shi sa manyan malaman addinin musulunci suke dunkula ibada da cewa lafazin ibada ya haɗa da dukkan wata magana da dukkan wani aiki da Allah ya yarda bawan sai aikata idan ya aikata wannan aikin ko ya waccan magana lallai ya zar Allah ya yi ibada kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda duk abin da Allah ke so kuma ya yarda da wannan abin ana kiran shi ibada don haka ibada abu ne mai faɗi to dukkan wani nau'in ibada din ya zama ka gudanar da shi kadai don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa talabi al-auni minhu kuma kana yi don neman taimakon ubangiji din wahdahu shi kadai fa duna cewa mu ba tare da an hada da wani ba kalkarewa akan ƙara nuna muhimmanci da kima na wannan surar
mun samu wasu hadisi wanda jiya mun yi ishara da ma'anar su kawai a fatar baki yanzu kuma zamu karanto su gurgudan hali akwai hadisi cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi qatihatil kitab babu sallah da za ta ci ko a karbe ta ga mutumin da bai karanta fatihatil kitab fatihatil kitab wannan yana cikin muslim lamba ta 394 har wayo wata ruwayar akan wannan rakamin kana ce la salata liman lam yaqtari bi ummi alquran kin yace fatihatil kitab nan kuma yace mata ummi alquran babu sallah ga wanda bai karanci ummi alquran uwar littafi ita ce fatihatil kitab har wayo a wata ruwaya da cikin dai wannan rakamin mai lamba 394 a cikin sahihu muslim annabi ya ce man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidadun duk wanda ya sallaci wata salla dukkan wanda ya wata salla sallar farilla ce ko sallar nafila sallar tarawih ce ko sallar tahajjud qiyamul layl ce ko ku sallar duha ce ko sallar ko wata salla ce ko sallar jana'iza idan mutum da ya karanta fatiha a cikin wannan sallar ba annabi ce fa hiya khidajun to wannan sallar ta zama naqashiyya tawayya ay ghairi tamam sallar ta zama mata cikin ba in ko kamar haka an samu matsala ba za ta amsu ba kenan wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kadai ya isa nuna maka kima da matsayin fatiha wajibi ne mutum ya karanci fatiha ta idan ka san ka koye ta wajen malami ba to baka makara ba ka jin wannan nasihar ka je ka samu malami ko cikin yayanka ne in ka san yana zuwa islamiya ya iya karatu fatiha sun kitabi ce ya zo ya zauna ya koya maka kalma bayan kalma aya bayan aya don ya zama fatiharka ka koye ta ne daga wajen malami sannan idan kun kai ƙarshe ka karanta ya ji inda ya maka gyare-gyare ka gyara ba a wasa da karatun fatiha kun da ya ji matsayin sallah idan babu fatiha a ciki haka nan idan da gurɓatacciyar fatiha a kaga har wani da sallah ta samu matsala don haka baka makara ba ɗan uwa ke ma ƴan uwa ba ki makara ba yi amfani da sauran lokacin da ya rage maki ki tabbatar da kin iya karatun fatiha sun ci ba حديثي نقل هذا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأن أبو هريرة الله تعالى يقال مسجد لوك سنجي وانشان حديث لم يكرن أما صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلال دون تسلى سوى تسلى أما بكرن تفاتها أتكبا وأن صلى قريتي وأن صلى لك أفشياتي تأوياتي فتكبا wadanda yake ma wannan karatu yake karanta masa wannan hadisin sai suka ce mashi a Abu Huraira wata irin magana ce kake wannan ai wani lokaci mukan yi sallan mu a bayan liman kai kuma zahirin magana kana nuna cewa duk wanda ya yi wata salla bai karanta fatihar kitab ba to shi idan mun yi a bayan liman fa Abu Huraira sai ya gina fiƙihunsa ko amsar da zai ba su a kan iya abin da Allah ya fahimtar da shi na zahirin lafazin hadisin nan sai ce kai iqra biha fi nafsika ko bayan liman kake karanta fatiha a zuciyarka daga cikin musulmi mabiya mazahib akwai wanda sun riƙe wannan kanshi suke aiki idan Allah ya zuta ka da zuwa aikin haji kana lura da take-taken musulmi za ka yi cin salo da irin wannan za ku yi kabbara da su kafaɗa da kafaɗa liman na yin kabbarar harama ɗan shuruɗin da zai yi kafin ya fara kira'a yana du'a wa laysu tahi za ka sun kama karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sun yi riko da zahirin wannan sunna al-imam Abu Huraira رضي الله تعالى عنه صبان صحابي كما في روايته حديثي دغ منظر الله صلى الله عليه وسلم يدكو وانا صحابي انا كفيني كان زاهي واجبي ني لازم ني كوا سي اكرن تفاتي اولو وانتن روايه اللي تيجي نونا مسكا ونده يكي دليمن قراء الليمن ايتتي قراء غريشي ميوا وسن وانا حديثان akwai hadisi wadanda ai idan kana da liman musamman inda ake karatu a bayyane liman yana karatu kana ji to nan saurare aka shar'anta maka a tilasta maka ba kai kanan kanka sai ka karanta taka fatiha din ai sai zama kamar amfani liman da wurin ka bai da yawa ke haka lafazi ne ingantacce na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كتن وندهيكي صلى أمينا دليمان تو كرات الليمان شيني كراتو أوجانسا نواتا مامو أئندا ليمان كي كراتن صلى أبياني أن أوكي ومامو كراتو زي سورة الليمان منتن الله تعالى يسامو داتي Abu Huraira yace domin abin da yasa nace ka karanta ta ku a zuci ne yanzu kuma kun ga karkashin karanta a zuci to inda ake karatun sallan a bayyana fa shi ta ya karanta a zuci kuma wannan karatun a bayyana aka ce ai kamar sallar asuba karatun ta a bayyana kamar raka'o'i biyun farkon magarba da biyun farkon isha'i duk karatun ka a bayyana ne kama salolin tarawih yanzu muna cikin sallar muna cikin lokacin azumi mun tsinci kan a karkashin wata doka tarawihin ma an ce kowa ya je a gida kuma yana yawa a gidan kuma ba kai kadai bane kila ka tara iyalanka akwai yalwar fili za su tsaya yadda ya dace sai ka zama limamin kaga karatu shi ma bayyana ne sallar idi karatu a bayyana ne sallar abin nan haka dai duk wanda dai ake karatun da a bayyane to idan ka bi fiqhun Abu Huraira idan ka karanta ko asuta ne to kai kan kai karatu a asuta kaga akwai matsala shi yasa hadisan da ke cewa wanda ke da liman ya hakura da karatun limamin sa shine karatu a wajen sa wannan ya fi tafiya a matsayin muwafaqa da waqi'i alhamdulillah ga dukkan masallata Allah ta'ala ya samu dace Abu Hurairah yake cewa ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala hadisi ya zama kudusi kenan al-hadithul ilahi al-hadithur rabbani hadisi kudusi yace Allah ta'ala ne yace qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi nisai na raba sallah ta zama kashi biyu tsakanina da bawana injuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala wali abdi ma sa'al kuma bawana ya samu duk abin da ya roka alhamdulillah wannan kalmar sala da ke cikin wannan riwaya wasu malamai suna kallon ta a matsayin ita fatihatul kitab din ake magana ba sallah mai sunan sallah mai tsayuwa da ruku'u da dagawa daga ruku'u da sujuda da dagawa daga sujuda a bude ta da at-takbir a rufe ta da at-taslim ba suka fahimci cewa kawai ita fatihatul kitab din nan ita dai ake magana a wannan hadisi to mu ƙara sa hadisin fa idza qala al-abd don haka idan bawa na yazo karatu sai yace alhamdulillahi rabbil alamin wannan ayat da ka karanta inji Allah ta'ala sai ya baka amsa da cewa hamidani abdi bawa na ya gode mani kai kenan da kake qira'a kai kenan da kake sallah din a fahimtar malaman da suke ganin cewa lafazin da annabi yayi akan shi za a tsaya sallar ce ake magana domin a cikin sallah ne ai za ka zo karanta fatihatul kitab wallahu a'lam hamidani abdi bawa na yayi min godiya kenan nana ta wannan na alamta Allah yayi farin ciki da wannan jumlar da ka faɗa mai cewa alhamdulillahi rabbil alamin
shi san har ya fassara wannan aiki naka da cewa kai godiya a gare shi. Wai za kala idan bawa ya ce Ar-Rahmanir-Rahim, in kafa wannan jimlar kuma ko wannan ayar sai Allah ya sake cewa asna alayya abdi, bawa na yayi yabo a gare ni, bawa na yayi ba mani yayi yabo a kaina. Na'am, wa idha qala maliki yawmiddin, ko maliki yawmiddin, malik sifa mushabbaha, malik ismul fa'il. Idan an karanta da malik, abin ya fi kambama da kasuna da kasaita tare da halattun, kuma a karanta malik kamar da haf jara a haf suke karantawa, warshi kuma take karanta malik, mamallakin ranar sakamako ita ce ran tashi jama'a. Idan bawa ya karanta wannan ayar sai Allah can a sama sai ce majjadani abdi, kaga aya ta farko hamidani abdi, aya ta biyu asna alayya abdi, aya ta uku majjadani abdi. Ka gode ma bawa, ka gode ma Allah, ka yi yabo ga Allah, kuma sannan ka girmama Allah ta'ala. Wa qala marratan, akwai sau ɗaya da Annabi ya zo yin wannan bayanin sai ce Allah cewa ya yi ga bawansa wanda ya karanta maliki wa miji cewa ya yi fawwada ilayya abdi, bawana ya maida al'amarinsa zuwa gare ni, bawana ya sallama mani, bawana ya miƙa al'amari a gare ni. Fawwada ilayya abdi, ya ce fa idza qala, to idan kuma bawa ya kai aya ta gaba ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kaɗai muke bauta, gare ka kaɗai muke neman taimako ya Allah. A daidai wannan gabar ga abinda Allah zai ce, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, to wannan kan mun raba tsakanina da bawa na, ni ina da rabi guda, shi yana da rabi guda, kuma daga nan duk abin da bawa na ya roƙa zan bashi. Dama daga nan za a fara addu'a. Sai idan mutum ya san alheri da ke fata, ko ba cikin sallah ba ya kamata mutum ya saba da karanta fata. Ba kawai ko a shagonka in ka samu wata ƴar faraga, kwastomomi sun ɗan yanki, ka karanta fatiha man. Ko a wani wuri kake kana hutawa wurin hutawarka, ko a ofis ɗinka idan ka ma'aikaci ne, ko a aji idan kai ɗalibi ne kafin shigowar malami, kun taru kuna jiran shigowar malami, maimakon kai shiru ka karanta fatiha ta kitab. Na'am, tun da yanzu zahirin ruwayar bai kayyade ya ce lallai ilallah sai a cikin sallah ba, kawai idan dai bawa na ce alhamdulillahi rabbil alamin, ubangiji sai ce ka gode masa. Ar-Rahmanir-Rahim, sai ce ka yi yabo a gare shi. Maliki yawmiddin, sai ce ka girmama shi, ka mai da mulki gare shi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sai Allah ta'ala ya ce to wannan mun raba, bawa na yi min ikhlasi, ni kuma na karɓi ibadarsa, domin dama ibada tana samun karɓuwa ne idan an yi ta da ikhlasi. To daga nan sai addu'a, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم هذا كان سوره غبا ديا سي الله تعالى سي حدا يجي هذا لعبدي ولعبدي ما سال وان يا ثبت غبا وانا باوا انا ينا ده ابين ده يرو كاغا ان لغا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كون انك تو كان سي الله يجي نا باوا انا naka ne gaba ɗaya a matsayinka na bawa, kuma sannan ya ce maka an ansa wali abdi ma sa'al. Sannan kuma Annabi ya shar'anta mana a daidai wannan gabar mu ce amin, ko da a cikin sallah ne. Annabi ya ce wanda man wafaka qawluhu qawlal mala'ikati ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi, daliman jama'u wanda ya faɗi amin ɗinsa daidai da lokacin da mala'iku suke ambata, to an gafarta mashi kura-kuransa laifukansa da suka sabata. sanadiyar fadin amin a munasabar kammala karatun fatihatul kitab. Nan kuma ya kamata mu dan ƙara wani bayani mu fidda wani fikhu. Lafazin amin da ake faɗa a ƙarshen karatun Fatiha ya hau kan liman, ya hau kan mamu kamar da bayani gabata. A can a ɓoye kuma mala'iku ma suna faɗin wannan lafazin saboda matsayinsa da falalarsa da girmansa. Ana yin tarayya da su a faɗa, kuma ana faɗi ne a lokaci guda. Sannin wannan yana da matuƙar mahimmanci. Akwai ayyuka da aka raba tsakanin liman da mamu, kuma tun daga farkon sallah har ƙarshe ana son mamu ne nashi aikin ya zama bayan na liman. Ya zama yaushe? Bayan na liman. Mamu ba zai kabbara ba sai dan liman yayi kabbara. Mamu ba zai ruku'u ba sai dan liman yayi ruku'u. Mamu ba zai daga da garbu ba sai idan liman gashi kan a tsayin tun ya daga. Mamu ba zai tsaya sujuda ba sai ya kalli liman yayi sujuda har goshinsa da guyawunsa da tafukansa duka sun tabbata a ƙasa shi na tsaye, to sannan sai ya sulmiyo ya taho ta sujuda. Ba zai daga daga sujuda ba sai liman ya daga. Haka nan ba zai tsaya sujuda ta bi ba. Liman ya riga ya tafi wannan sujuda ya kammala sujuda sannan kai za ka yi ƙulun kafara taka. Haka dai har ƙarshen sallah. Amma a wajen faɗin amin a ƙarshen kowace Fatiha wadda liman ya karanta ta a bayyana an ce ku yi tare. To ya za a yi liman yana gabana tun ɗazu yana tsaye. Ni kuma yanzu nake ɗagowa tun an ce kan ɗago sai ba ɗago shi. To yadda ake shi ne lokacin da liman zai ɗago daga ruku'unsa, mamu a lokacin suna duke a cikin ruku zai ɗago yana faɗin sami Allahu liman hamida, bakinsa yana faɗin sami Allahu liman hamidahu, gaɓoɓin jikinsa kuma suna yunƙurawa daga ruku'u zuwa miƙewa tsaye sam'al. A lokacin su kuma mamu suna yaya, su kuma suna duke a cikin halin ruku'u suna yin wa'ancan tasbihohi da aka shar'anta a cikin ruku. Idan suka fahimci limaminsu ya gama miƙewa tsaye kam, to su kuma sai su yunƙuro. A lokacin za su yunƙuro su kuma ba sami Allahu liman hamidahu suke faɗa ba. Sa'ad da za su yunƙuro suna faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu li. Wannan shi ne zahirin abinda ruwaya ta inganta a kai. Mamu ba sa faɗin sami Allahu liman hamidahu, a suna faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamd, ko rabbana wa lakal hamd, ko Allahumma rabbana, ko kuma Allahumma rabbana lakal hamd, ko kuma rabbana lakal hamd. Duk wa'annan lafazan duk sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amma mamu zai yi su ne lokacin da shi ke ɗagowa zuwa tsaye. A daidai san da ya miƙe tsaye ya samu liman dama yana tsaye, ya gama faɗin sami Allahu liman hamida, ila yana hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi. To lokacin da shi kuma mamu ya ɗago yana mai faɗin rabbana wa lakal hamdu gashi a tsaye, dukkan suna tsaye daidai wannan lokaci. Sashi dai wannan lokaci sun yi tarayya, sai kuma liman ya tafi ya je zuwa ga sujuda, mahallin da muke magana a kai na amin. Mamu dama yana sauraron limamin sai yana kira'a, yana kawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yana saukewa zai ɗauko jimlar amin. To nan take mamu ma za su yi amin su haɗu tare da liman, kuma a wani lokaci mala'iku suke yi. Wancan fikhun akwai har cikin magabata akwai saɓani, na fahimta akwai malaman da suke ganin cewa ai mamu ma zai faɗi sami Allahu liman hamidahu, amma duk abin da za su kafa na hujja akan wannan abinda malamai ke cewa al-ihtijaj bil umumi ne amma babu hujja khassa akan cewa mamu zai faɗi sami Allahu liman hamidu babu hujja ruwaya da ta inganta daga manzon Allah cewa mamu zai faɗi sami Allahu liman hamidu wallahu a'lam ala wa a'lam amma mamu zai faɗi rabbana wa lakal hamd domin ruwaya ta inganta karara cewa manzon Allah ya ce innama ji'ila al-imam li yutamma bi fa idha kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idha raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idha sajada a'a wa idha qala sami'a Allahu liman hamidahu ta'ala mithla faqulu rabbana wa lakal alura annabi ya dauko tiryan tiryan daga farkon sallah yana cewa chakkui kaza sai liman yayi chakkui kaza sai liman yayi har aka zo daga dagowa daga ruku'u sai annabi ya ce anan wurin idan liman yace sami Allahu liman hamidahu annabi ya ce kuma ku ce sami Allahu liman hamidahu sai ce ku ce rabbana wa lakal hamd daga nan kuma annabi ya ci gaba da daidaita aikin zuwa karshen sallah wannan nasbi ne kha akan wannan qadiya cewa mamu baya fadin sami Allahu liman hamidahu sai dai ya fadi rabbana lakal hamd ina hujjar ma cewa mamu ya fadi sami Allahu liman hamidahu su kuma sai suka ce annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga ina sallah to kaga wannan yake ce ma al-ihtijaj bil umum hujja ce dunkulalla hujja dunkulalla ba ta aiki a lokacin da ake da hujja ke bantacciya akan kabiyar da ake tattaunawa saraka tabbas fiqhu malikiya anan yayi muwafaqa akan cewa ma mu baya fadin sami Allahu liman hamidahu wannan aikin liman ne shi kadai amma da shi kuma liman ai ba a shar'anta mashi fadin rabbana lakal hamd idan ma an shar'anta masa to zai fade ta ne lokacin shi ya gama tsayuwarsa yana tsaye sai ya hada din amma tabbas mamu ba a shar'anta mashi karanta sami Allahu liman hamidahu ba za mu tsakaita anan duba da lokaci amma na makaranta da dai Allah ba mu lada da ikon aiki da shi wanda muka yi kure Allah ta'ala ya yafe mana kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala falalarsa da rahamarsa da tausayinsa da jin ƙayinsa tausaya mana ya ji kanmu ya yi mana wannan bala'i da ke wato fuskantar wannan bala'i na annoba ta coronavirus na fata Allah ya yi ma wannan duniyar wannan jarabawa ya Allah kada ka sa wannan jarabawa ta fi ƙarfin imaninmu kar ka sa ta kai mu lokacin yanke ƙamna daga rahamarka ya Allah ya Allah kai mai rahama ne mai jin ƙai ne kuma mai cika alƙawari ne kai alƙawarin za ka amsa ma bayanka idan sun roƙe ka muna tawassuli da wannan wata mai albarka da ibadar da ka kaddara muke a cikin ya Ubangiji ka shar'anta mana muna roƙo muna tawassuli da ita Allah ka kawo mana ƙarshen wannan damuwa da nutsar da zukatanmu ka ba mu kyakkyawar rayuwa mai aminci ya Allah sauran rigingimu da fitintunin da wannan ƙasa take ciki tsundun dama tuntuni su kansu nau'o'in cututtukan ma akwai waɗansu an mana magana ebola an mana magana lassa an mana magana sun abubuwa daga wannan sai wannan ana cikin wasu su zo ba mai yaye mana wannan su ce ya Ubangiji Allah ta'ala ka yaye mana nan ga batun fiji da makami ga batun kidnapping dauke mutum dan neman kuɗi ga batun ina da kisa wanda kawai in za su nishadu su ki jin tsoronka ya Ubangiji su yi ɓarna a cikin bayanka ya Allah mun san duk baka yi da wannan ayyuka bayan ka tsulka yi ba kuma babu wanda zai yi ba tare da wato izini ko samun wato ainihin damar da ka bayar badan jarrabawa irin taka ya Allah ya Allah ka rike hannun dukkanin azzalimai ka hana su zalunci ka taimaki raunana daga cikin bayan ka ya Ubangiji wanda ake saukar da zaluncin a kansu ka cece mu ya Ubangiji ka yaye mana damuwa da falalarka da rahamarka da ni'imarka ya Ubangiji ka sa Qur'ani ya cece mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah.